إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا غوما كينانكو غوما غواتن جماد الآخر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة دبو دياد داري هدو da 41 wanda ya daidai da 4 ga watan 2 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba gabatar da karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin Ammar bin Yasir dake cikin unguwar Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano bayan dan hutu da muka tafi sakamakon gama littafi da muka yi na Ihya'us Sunna na Sheikh Uthman dan Podio to alhamdulillah yau mun dawo domin mu dora da wani sabon littafin da zamu fara shi da izinin Allah wannan littafi da zamu karanta shine Al-Halal wal Haram fil Islam daga jin sunan littafin ka san bayani ne na menene halal menene haram a musulunci sunan littafin ma kenan al halal wal haram fil islam halal da haram a musulunci wannan littafi babban malami al-doktor al-imam yusuf al-qaradawi shine ya wallafa wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu ikon ainihin fahimtar daidai da kuma karanta daidai da aiki da daidai a cikin wannan littafi sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka wa shi malamin da alkhairi bisa ga abin da yayi na kokari na yin wannan littafi kurakurai kuma da tuntube da yayi a cikin wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa bisa ka'idar dan adam tare yake bai cika goma ba to kamar yadda aka sani duk littafin da za a karanta yana da kyau a san wane ne mai littafin kuma menene tarihin shi mai littafin wannan yakan taimaka kwarai da gaske wajen ƙara rike littafin da kankame shi da kuma kokarin bude kunnuwa domin a fa'idantu da abin da ke cikin littafin wannan malami tarihinsa yana da tsawo saboda har yanzu yana raye bai mutu ba mutumin da bai mutu ba kaga tarihinsa iya wanda zamu bayar kila iya wanda aka iya samu ne yanzu gobe jiwi gata tarihinsa ya kara faduda wasu abubuwa sun kara shigowa so amma dai a yanzu zamu karanta iya abinda yake da akwai na tarihinsa gurgudu ai haliyan a halin yanzu kamar yanda dai sunan ya nuna sunansa Yusuf Abdullahi Al-Qaradawi Yusuf Abdullahi Al-Qaradawi wannan shine sunan mai littafin wannan malami babban malami ne na musulunci wanda malami ne wato na kasar Misra an haifi shi ainihin wato دكتور قرضاوي an haife shi a Sabt Turab wanda wannan kaman wata gunduma ce ko kuma kace kaman wata local gamman ce da take garbiya a kasar ainihin wato Egypt. An haife shi ne 9 ga watan September, 9 ga watan September shekara 1926. Shekara nawa kenan yau? 1926. Shekara 106. Shekara 94 a duniya. Kaga ai an Allah Ta'ala ya ara lokaci. Ko? Shekarar sa yanzu 100 ba kadan. Wannan babban malami ya yi sansani ne a wurare guda biyu, ya yi sansani a Doha da kuma Qatar, kusan nan ne ya fi tafiyar da mafi yawan shekarun rayuwarsa a waɗannan wurare. Sannan Dr. Yusuf Al-Qardawi ya haddace Al-Qur'ani ƙasa da shekara 10. Wasu sun ce shekara 9 ya haddace Al-Qur'ani gaba ɗayansa. Ba wai ya iya babbaku ba ko ya iya farfaro kamar yanda galibi mu a wannan shekarun wanda ya yi ƙoƙari a makaranta wanda aka sa shi shi ne wanda za a gan shi ya iya babbaku, ma'ana alifun ba'un ta'un haka ko alif ba ta ta haka, sannan kila yana iya karanta su da fataha ko da kasara ko da wani abu dai haka. Da haka wanda dai ya yi ƙoƙari shi ne wanda ya iya sanin baƙaƙe, ya kuma san farfaru ma'ana da wasalinsu, yake iya ta da baƙi. Wannan ya yi ƙwazo a shekara 9. To kaga shi bisa ɗabi'a ta magabata galibi za ka ga 'ya'yansu a haka suke, tare da cewa ya taso maraya kamar yadda za mu karanta, domin yana ɗan shekara 2 mahaifinsa ya rasu. Amma wannan maraicin duk bai sa ko bai jawo naƙasu ko tasgaro ko tangarɗa a cikin rayuwarsa ba, musamman ta ilimi. Ya shiga makarantar Azhar inda ya yi shekara 9, wanda a nan ya gama ya kammala karatunsa na ainihin wato secondary school, wato babbar secondary. To daga nan ya shiga ainihin wato kulliyatu usuluddin, wato kamar tsangaya ce ta wato ilimin usuluddin a jami'ar Azhar, bayan kammala ainihin wato karatunsa na secondary school, ma'ana babbar secondary. To bayan nan kuma Dr. Qardawi hafizahullahu ta'ala karatunsa bai tsaya iya nan ba, ya ci gaba da karatu wanda ya yi ainihin masters ɗinsa, ma'ana bayan ya yi digirinsa na farko ya ci gaba da karatu ya yi masters a irin karatunmu na zamani, sannan bayan nan kuma yayi karatun sa na PhD ma'ana doctora kuma ya fita da kyakkyawan sakamako a wannan karatu da ainihin wato yayi sannan kamar yanda na faɗa mahaifinsa ya rasu yana da shekara biyu wanda dan uwan mahaifinsa shi ya ci gaba da jibintar tarbiyarsa da kuma dora shi akan dukkan abinda yake mai kyau na ilimi da sauransu ya yi gwagwarmaya kwarai da gaske domin Dr. Qardawi cikin gwagwarmayar da ya yi har ya yi zaman prison ma'ana ya shiga kurkuku wajen sau uku musamman a lokacin Jamal Abdul Nasir sannan yana da mata guda biyu daya ba misiriya ce wadda ake kira Is'ad Abdul Jawad wanda ake mata alkunya da Ummu Muhammad ya aure ta ne a cikin watan Disamba shekara 1958 ta haifa masa yayaye guda bakwai mata hudu maza uku daga cikin yayan nasa akwai Ilham akwai kuma Siham akwai Ala akwai Asma wayannan guda hudu din mata ne akwai kuma Muhammad akwai Abdurrahman akwai Usama waɗannan su ne ƴaƴansa guda bakwai hudu mata uku maza ita kuma matarsa ta biyu mutuniyar Jazair ce Jazairiya ce ita kuma sunanta Asma ya haɗu da ita lokacin tana ɗaliba a Jami'al Jazairiya wadda ita ma malama ce daga baya ta yi karatu kwarai da gaske kuma yayan nasa su ma an ce duk gabaɗayansu galibinsu sun yi karatu kuma mai zurfi kamar yastasa Ilham Al-Qardawi ita ma an ce ta yi karatu mai zurfi domin ta yi digirinta na farko ita ma ta yi magister ta kuma yi doctora ɗinta a Ingila sannan Siham Al-Qardawi ita ma ustaza ce alkimiya ad-dawiyya ita ma ta yi karatunta bayan digirinta na farko ta yi masters kuma ta yi doctora ma'ana ta yi PhD ita ma a Ingila sannan akwai Muhammad Al-Qardawi shi ma yana daga cikin waɗanda ƴaƴansa ne kuma shi ma ya samu karatu gwargwado amma wayancan guda biyun duk daktoci ne ƴaƴansa matan can guda biyu wannan babban malami ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai fitattu a duniyarmu ta yau domin shi ne wato shugaban wato ƙungiyar haɗin kan malaman musulmi na duniya ma'ana ban sani ba ko fassara ta yi daidai International Union of Muslim Scholars ban sani ba ko na fassara daidai ga masu turanci kenan an fahimta chairman ne na International Union of Muslim Scholars ya tasirantu kwarai da wasu cikin malamai kaman an ce ya tasirantu da Hassan al-Banna da Abul Ala al-Maududi da sauransu
ya ƙara samun fice saboda wani program da yake gabatarwa a shari'a wal haya a Al Jazeera, wanda an ce ana samun masu sauraron sa a wannan program kamar mutum miliyan 40 zuwa miliyan 60 a duniya. Sannan kuma ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa, domin ana ganin ya rubuta littafi sama da littafi 120. Daga cikin littafansa akwai shi wannan littafi da za mu karanta, Al-Halal wal-Haram fil Islam. Akwai kuma Mi'atu Su'al anil Hajj wal-Umra wal-Udhiya, wani littafi ne wanda tambayoyi ne guda 100 akan abin da ya shafi aikin haji da umra da kuma layya. Sannan akwai littafinsa Kitabu Fatawa Mu'asara. Sannan yana da wani littafi Taysirul Fiqhi lil Muslimil Mu'asir. Sannan daga cikin littafansa akwai Fiqhul Jihad. Daga ciki akwai Min Fiqhi Dawlati fil Islam. Sannan yana da wani littafi Fiqhul Zaka da kuma Fiqhul Tahara da Fiqhul Siyam, wayannan duk littafai ne. Da kuma Fiqhul Gina wal Musiqi da kuma Fiqhul Lahawi wat Tarwih. Akwai kuma Dirasatun fi Fiqhil Maqasid. Akwai Al-Ijtihadu fi Shari'atil Islamiyya. Akwai kuma Al-Madkhal li Dirasati Shari'atil Islamiyya. Sannan akwai Awamilus Sa'a wal Maruna fi Shari'atil Islamiyya. Awamilu sa'a wal muruna fi shari'atil islamiyya. Akwai al-ijtihadu al-mu'asir bayna lindibab wal infirad. Sannan akwai wato cikin littafansa akwai kuma wato diyatul mar'atu ko diyatul mar'ati fi shari'atil islamiyya. Akwai mujibatu tagayyurul fatawa. Akwai al-fatawa shadha. Akwai mishkilatul faqr wa kaifa alaja al-islam. Kaji wani littafi matsalolin talauci da yanda musulunci ya magance talauci, wani littafi ne nasu shi ma da ya rubuta. Wannan musamman a Najeriya zai dadin karatu ko. Akwai kuma bai'ul murabaha lil amir bishira. Akwai kuma wani littafi Fawaidul Bunuk hiya ribal haram, wato akan kudin ruwa yayi littafi. Sannan akwai Dauru Zaka fi ilajil mushkilati al-iqtisadiyya wa shurudi najahiha, wanda in ban manta ba ina zaton kamar shine ma ya rubuta da shi ya rubuta ya samu ainihin wato digirin digirgir da ake cewa PhD. Dauru Zaka wato irin rawar da zakka take takawa, zakka ta musulunci ta sosai ba ta tsumbure ko kwanya ba, rawar da take takawa fi ilaji mushkilati al-iqtisadiyya, wajen magance matsalolin tattalin arziki, wa shurudi najahiha da kuma sharadan cin nasara. Sannan akwai wani littafin nasa Al-Qawa'idul Hakima li Fiqhil Mu'amalat. Akwai kuma wani littafin Maqasidush Shari'a al-Muta'alliqa bil Mal. Sannan yayi wani littafi sunansa As-Sabru fil Qur'an. As-Sabru fil Qur'an. Sannan ya sake wani littafi Al-Aqlu wal Ilmu fil Qur'an. Ya tattaro duk ayoyin da suke magana akan hakuri a wancan, wannan kuma ayoyin da suke magana akan ilimi da hankali. Sannan akwai wani littafin sa Kaifa Nata'amalu ma'al Qur'anil Azim. Sannan yayi wani littafi inda yayi tafsirin suratul Ra'd kawai. Sannan yayi wani littafi Kaifa Nata'amalu ma'as Sunnatin Nabawiyya, can ya gaya mana yanda zamu mu'amalanci Al-Qur'ani mai girma. To sai kuma yayi wani littafin yanda zamu mu'amalanci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sai kuma wani littafin wato a al-madkhal li dirasati sunnati nabawiyya akwai wani littafin nasa al-muntaqa min at-targhib wa at-tarhib sai wani littafin as-sunna masdaran lil-ma'rifa wal-hadara sai wani littafin fi rihabi sunna shi kuma wannan sunansa kenan sannan yayi wani littafin mai suna wujudullah sai kuma haqiqatut tauhid sai al-imanu bil qadar sai ash-shafa'atu fil akhirah bayna an-naql wal aql sai al-hayatur rabbaniyya wal ilm sai an-niyyatu wal ikhlas wayannan dalil tafai ne sai wani littafin nasa at-tawakkul da kuma wani at-tauba ila Allah at-taubatu ila Allah sai kuma al-wara'u waz-zuhud littafi ne al-wara'u waz-zuhud sai kuma wani littafin nasa al-muraqaba wal muhasaba wayannan ba duka na karanta ba wasu ne daga cikin littafan da wannan babban malami wanda Allah madaukakin sarki yayi masa baiwa ya rubuta الدكتور قرضاوي حدا ابن دي شافي واكي واكي واتو ابن دا لتكامان يند وسمع لمن تشكي لتفان سزاقا كوين دا سكا يسو زبي إرن نواكا نظم توشيما ينا دا إرن ونن أين يوم واتو لتتفايدن akwai waɗanda suka dinga yi masa naƙadi ma'ana waɗanda suka dinga bibiyar maganganunsa da fatawoyinsa da kuma rubuce-rubucensa suna ganin akwai wasu 'yan tuba-tubai nan da can wanda wannan kuma abu ne wanda yake sunna ce ta dukkan wanda zai yi rubuce-rubuce dole ka same shi wani lokaci da tuntuɓan alƙalami ko wani abu mai kama da ko fahimtar kuskure ko akasin haka ko kuma ya zama shi ya rubuta abin da ba a fahimce shi ba da haka akwai waɗanda ainihin wato suka dinga yi masa naƙadi musamman akwai as-salafiyun akwai al-jihadiyun akwai ba'dhu shi'a akwai kuma ba'dhu al-garbiyyin waɗannan duk yana daga cikin waɗanda sun dan yi naƙadi akan wasu masail na shi ainihin wato Dr. Qardawi ya samu wato international prizes wato kaman kyaututtuka da ake bawa waɗansu fitattun mutane waɗanda suka bawa addini gudunmawa ya samu irin wannan kyaututtukan wajen guda takwas a lokuta daban-daban wanda wasu daga cikin irin waɗannan kyaututtukan ya same su ne har a ainihin wato ƙasa mai tsarki ƙasar Saudiya hukumar Saudiya tana daga cikin wadda ainihin wato ta girmama shi da kyaututtuka akwai kyaututtukan daban-daban a nan wato ba sai mun karanta su ba amma ya samu irin waɗannan a wurare daban-daban ainihin wato a lokuta kuma ainihin daban-daban kamar yadda na ambata tunda ba rasuwa yayi ba yana raye to tarihi akan rayuwarsa abu ne wanda ba za a iya karkare shi ba lokaci guda musamman tunda da ya mutu ne kaga tarihinsa ya tsaya duk abin da aka rubuta ba wani abu da za a dora a kai za a tsaya ne iya abinda ainihin wato tarihi ya tabbatar amma kamar yadda na ambata a tarihinsa yana da tsawo sosai dan tattabawa nake ina dan tsatsallake wasu abubuwa saboda a dai fahimci shi mai wannan littafi al-halal wal haram sannan Dr. Qardawi shine wato kamar principal shareholder na wani banki na musulunci kuma shine kaman shari'a advisor na wannan bankin da ake kira da bankin takawa bank al-taqwa wanda wannan banki ne wanda kana iya cewa banki ne na musulunci wanda kuma akwai shi a kasashe hadda na ainihin wato turawa to to insha Allah ina ganin ko iya nan muka dan tattaba alhamdulillah mun dan samu wasu yan takaitattun bayanai game da shi wannan wannan littafi na alhalal wal haram kuma kaga wannan ya nuna cewa dattijo ne ya manyanta tunda ya kusa shekara 100 kamar yadda muka karanta tunda an ce an haife shi 1926 ko shine malamin ya mana lissafi shekara 94 Allah ne ya san kuma kwanakin shekarun da zai kara mai bi nan gaba wanda ƙarshen rayuwarsa dai sai ran da ya bar duniya to a lokacin za a iya sanin ga actual shekarun da ya mutu a kansu da sauransu amma yanzu kamar yadda nake magana tunda bai rasu ba yana raye na'am mutumin Masar ne mutumin Masar ne ina jin baka nan muka yi bayanin haka mutumin Masar ne Egypt kenan ko to Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwa ya ci gaba da albarkatar rayuwarsa Allah kuma ya ainihin wato saka masa da gidan aljanna kurakurai da yayi a rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya yafe masa sannan kyawawan ayyuka da kuma gudunmawa da ya ba wa wannan addini Allah madaukakin sarki ya sanya masa mizanin kyawawan ayyukansa sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu fara wannan karatu a lafiya mu gama shi kuma lafiya Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon daukan abubuwa da suka muka karanta na daidai a cikin wannan littafi wannan littafin sai daga baya na lura gaskiya littafin yana da abubuwa guda biyu abu na farko yana da tsada sannan abu na biyu kamar bai da yawa sosai a kasuwa shi kuma duk littafin da ake so a karanta ma damar ana so dalibai su mallaka to akan duba wannan tunda galibi dai daliban ilimin ba dukkan su ne suke da kuɗi ba to amma na san insha Allah ba wai tsada ba ce wanda musamman dalibai masu sha'awar karatu zai gagare su siya tunda galibi duk muna da wayoyi muna sub a ciki ko na duk wata ko dai abin nan kawai bata rai za ka yi ka daina sub kamar na wata ɗaya haka ko abin nan in ta kama ma ita wayar ka rage irin abin nan da ake cewa rage tsayi a kai ta farm center dan sai da ita sai karama domin wannan ya bada damar mallakar wannan littafin dan gaskiya ni ba zan ji daɗi in zo kawai ni kaɗai ne da littafi ko mutum ɗaya ko biyu ba kuma shi liman kamar yadda muka yi magana sai na fahimci kamar an mallaki littafin shi yasa yake ta cewa a zuwa yaushe za a dawo karatu to amma yanayi yana nuna min kamar in banda yanzu da naga dan uwa Malam Musa da shi ne kamar na ga kowa wannan shi ne hannun ka Malam yawa to ga na biyu can yawa to haka nake so haka nake so in ga cewa lokacin da nake karantawa ba ni kadai nake karatu na ba ƴan uwa suna bi na dan dan an ga wani tuntube ba haka akwai masu tada ni da yawa sannan abu na biyu ban san malam ya kai ka samu ba amma dai da an ce mun ya dan yanki a kasuwa amma maybe irin nawan ne babu shi ke wahala amma ina ganin irin na malam kaman zai zama available a kasuwa kuma shine mai dan saukin kudi dan ni na ya dan haura 300 kaga dai ba wani kudi bane wanda zai gagara a siya amma dai duba da yanayi da ake ciki
kila dubu uku sai ga an kai ruwa rana wajen fitar da ita. To akwai irin na malai na jin dubu 1 ne da ɗan ɗaruruwa a sama, ina ganin shi ya kamata kila duk wanda zai mai nema, wanda Allah ya sa yana da iko, kuma irin wannan neman akwai mawadata ko wani mawadaci da ake ganin za a sanar da shi irin wannan damar ake ba wa ɗaliban ilimi a ɗan yi gara basa ko bananza, rage kuɗin kila wani bawan Allah ya siya da ɗan dama, in ya siya da dama sai a ɗan rage farashi ya nemi aljanna ta nan don ɗalibai da dama su samu damar mallaka. Amma ba ina cewa ka tsaya jiran ko za a samu wani ya yi bananza ba, kawai ka yi ƙoƙari ka harka so kurmi insha Allah kafin sati mai zuwa. Dan in na fahimci cewa karatun ba littafan da yawa, to kila za mu ɗan dakata har sai na da kuma dan da faɗan littafin ma ina ganin an ɗan daɗe. To amma ban sani ba ko ba a samu sanarwar ba sosai, da haka ala yi halin da insha Allah wannan shi ne littafin da za mu ci gaba da dubawa. Kuma ina jin malam ya yi mana mabuɗin kunne da wata aya ko ayoyi guda biyu wanda zan buɗe ni ma da su, da kuma wani hadithi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasu hadisai guda kamar biyu haka insha Allah sai mu takaita, sai kuma mako mai zuwa sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah. Bala yake cewa min ad-dustur al-ilahi lil-bashariyya al-Qur'an al-Karim, wato kamar constitution din Ubangiji lil-bashariyya ga rayuwar dan Adam gaba ɗaya shine al-Qur'ani mai girma. Wannan shine dustur al-ilahi lil-bashariyya. In ya inganta ka ce constitution, to kamar ka ce constitution din Ubangiji, ba constitution na ƙasa ko na kaza na kaza, constitution din Ubangiji da ya aiko wa dan Adam shine al-Qur'ani mai girma. Da haka duk abin da kake nema na halal ko haram cikin sa zaka koma. Duk abin da kake nema na alkhairi ko abin da kake so ka ga ka wato ka guje shi na sharri, to koma cikin al-Qur'ani zai ma bayanin guji kaza guji kaza, kuma kai kaza kai kaza kai kaza. Sai malam ya dauko su ayoyi guda biyu cikin suratu A'raf, aya mai lamba ta 32 da aya ta 33, kuma duk tana da alaka da halal da haram, wanda dama sunan littafin kenan halal da haram a musulunci. Yace a'udhu billahi minash shaitani rajim, qul man harrama zinata Allah allati akhraja li'ibadi wat-tayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله تعالى يقول كجاه موسيا محمد صلى الله عليه وسلم من وانني ina yake man harrama zinatallah, wannan kaman maida martani ne da raddi Allah madaukakin sarki yake yi ga ƴan karambani a karambana ko cikin mushrikai ko kuma cikin sauran mutane wanda suke kokarin haramta wani nau'i na abinci ko abin sha ko kuma haramta wata sutura da mutane ke sanyawa da ra'ayoyinsu ba da nassi daga Allah ko manzansa ba. To su ne Allah madaukakin sarki yake mai da martani gare su, halattawa da haramtawa ba a ofishin kowa yake ba, yana ofishin Allah. Allah ta'ala shi ne mai halattawa, shi ne mai haramtawa ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam. Da haka ba za ka kalli wani abu ka ce wa mutane haramun ba ne sai da dalili. Da haka wannan shi ne, shi yasa Allah ta'ala ce kul ka ce man wane ne harrama zinatallah, ya haramta kayan ado, kayan alatu, kayan jin dadi da Allah madaukakin sarki allati akhraja liibadi, wanda ya fitar da su dan bayinsa su amfana. Ba za ka zo ka ce mutuwan dawa da miyar kuka haramun bane sai kana da dalili. An fahimta? Shi yasa asalin wa'annan asalin abinci, kamar yadda zamu zo kan wannan ka'ida duk zai kawo mana su dan mu fahimci tsarin halal da haram yanda yake. Asalin abinci kowane iri ne halal ne,
asalin sutura kowace iri halacce asalin abin sha kowanne halan ne sai wanda shari'a ta ja layi a kansa ta ce banda nau'in abinci iri kaza banda nau'in abin sha iri kaza banda sutura iri kaza da aka babu wanda zai iya daukan wani nau'in abinci ko nau'in abin sha ko nau'in sutura ya haramta ta sai da dalili shi yasa Allah ta'ala yake cewa wane ne wanda yake kokarin ya haramta kayan kawa na sanyawa na jin dadi allati akhrajal ibadi wanda Allah ta'ala ya fitar da su gabayinsa wat tayyibat wane ne wanda yake kokarin haramta at tayyibat dadada tsarkaka minar rizqi na abinci na arziki Allah ta'ala ya kawo mutane arziki kala kala baka ci kawai ya zama dabi'a kace baka cin abinci iri kaza in ka cikin ka yana kumbura ko kana magwas ko kana kaza amma wannan ba dalili bane na ka haramta wa mutane akwai wanda shi ne ci lafiya lau zai zauna dan haka wane ne wanda yake kokarin ya waro wani nau'in kayan kawa da Allah ya fitarwa bayinsa su yi ado da shi yace haramun ne wane ne yake kokarin ya haramta wa bayin Allah abu nau'o'in kayan jin dadi da na halal na abinci da abin sha da Allah madaukakin sarki azurta bayinsa da shi kul to ka gaya musu masu wannan kokarin cewa abu kaza haram ne abu kaza haram ne ba tare da hujja daga Allah ko manzansa ba kul ce ne da su hiya wayannan kayan kawa din kayan ado kama daga suturu da sauransu da kuma abinci da abin sha kace hiya lladina amanu wayannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya halicce su ya samar da su ne lilladina amanu ga waɗanda suka yi imani fil hayati dunya a rayuwar duniya kaga kenan dan kai imani baya nuna kuma ka kwana da yunwa dan kai imani baya nuna ka sa kaya tsummokarai dan kai imani baya nuna ba za ka sha ruwan roba ba ko wani abu wanda mutane suke sha su ma a matsayin su na mutane su ji dadi Allah ta'ala yake cewa ka gaya musu hiya lilladina amun wannan kayan adan da nau'in kayan abinci da kayan abin sha da Allah ta'ala ya ba su lilladina amun kar ma a ce su masu imani a banda su ai wannan kawai na kafirai ne wanda Allah ta'ala ya ce na kafirai ne yana fada a cikin alkur'ani da wurare yace wannan na kafirai ne fil hayati dunya a rayuwarsu ta duniya domin su ma basu bambanta ba da sauran mutane mutane ne masu idanu da ji da gani da baki da hannaye da kafa da jini da tsoka da bargo da kashi kamar sauran mutane da aka yanda sauran mutane suke bukatar ci suke bukatar sha suke bukatar rufe tsirrancin su ma masu imani suna bukatar haka sannan bugu da kari khalisatan yawmal qiyama wannan kayan jin dadin kayan morewar kayan adan na mu'minai ne kadai a ranar tashin alkiyama kaga su mu'minai tudu biyu suke ci mu ci kilishi mu ci kaji ko mu shafar fesu da kayan ciki ko mu sa kaya mu sa babbar riga mu karya tagiya mu sa takalmi mai kyau mu sa agogo kayan awa mu yi tarayya da waɗanda ba mu ba a nan duniya dan din namu ne in ka zauna talauci ya kashe ka ko kake yin abin da ya kamata ko kake bin hanyoyin da zaka samu abinci mai kyau wannan kuma kai ne kila wanda yafi ka tadagewa yafi ka bin sabubban da zai samu abinci mai kyau zai ganshi kila ba mumini bane amma yana cin abinci mai kyau yana shan kai ma ba hana ka ba hana ka ba ka bin hanya ta halal ka samu kuɗi ka zo ka ci abinci mai kyau ba hanya ta halal ka samu kuɗi ka zo ka sha abin sha mai kyau ba hanya ta halal ka samu kuɗi da zaka dinka sutura ta halal wannan ba wanda ya hana ka kai tarayya da waɗanda ba kai ba a nan duniya wajen jin dadin abubuwan nan da Allah ya halicce mu dan ya halicce su dan mu gaba daya sannan kuma zaka ji dadi kuma na biyu da waɗannan abubuwan wayannan kayan alatu kayan more rayuwa da kayan abinci da kayan tantada da makulashe Allah ta'ala ya ce kuma naka ne kai mai imani kadai ranar tashin alkiyama wanda ba kai ba shi kuma iya jin dadin da ya anan ya ci abinci mai kyau ya shiga gida kato ya sa riga mai kyau ya ci yi kaza ya tafi inda yake so to iya jin dadin sa kenan ana zuwa lahira wa ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabu a lahira kai kuma ana zuwa ka gama wannan rayuwa kun yi tarayya da shi kuma Allah ta'ala ya ce khalisatan wancan kayan adan da kayan jin dadin kuma na mu'mine ne kadai yawmal qiyama Allah ya ce kadhalika kamar haka ne nufassilu alayati muke yin bayanin ayoyinmu liqaumin ya'lamun amma ga masu ilimi Allah ta'ala yake magana kidagumi wanda ba shi da karatu ba kuma ya halarta gurin da ake karatu ba zai san wannan ba wannan bayanin da Allah ta'ala yake gaya wa mutane to Allah ta'ala yace yana yin bayanin waɗannan abubuwa ne li qaumin ya'lamu ga mutanen da suke masu ilimi qul Allah ta'ala ya kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fada musu innama harrama rabbiyal fawahisha kadai ubangiji na ya haramta alfasha duk abun da yayi muni alfasha ne to wannan shi Allah ya haramta amma ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa sutura mai kyau kai wannan Allah bai haramta ba me Allah ya haramta in za ka haramta haramta abinda Allah ta'ala ya haramta ko manzansa shine kai gwadinta qul ga ya musu innama kadai harrama rabbiyal fawahisha ubangiji na ya haramta nau'o'in alfasha ma zahara minha wa ma batan wato alfasha da ta bayyana wa ma batana da wadda ta kuya da wadda take a zahiri a fili ana ganin ta da wadda ake shiga wata kwana ko wani lungu ko a shiga wani guri a buya a yi ta in dai sunanta alfasha Allah ya haramta ta wal ithma da laifi da laifi an bayyanta wal ithma da laifi sako kowane iri ne Allah ya haramta shi da karami da babba wal baghya da zalunci Allah ta'ala ya haramta zalunci ko dai mutun ya zalunci kansa ko kuma ya zalunci wani abin halitta dan uwansa duk Allah ya haramta shine wal baghya bi ghairi al haqq ba tare da haki ba mutun ne ya zalunce ka ya dake ka kaji ba zaka iya hakuri ba sai karama sai karama kaga yanzu karama shi ma yaji zafi yanzu ba zalunta su kai ba bi haƙin ne wannan akwai wanda zai zalunce ka bi ghairi al haqq ba tare da haki ba wa an tushriku billah daga cikin abin da Allah ta'ala ya haramta shine ku yi shirka da Allah ku hada Allah da wani malam yunazzil bihi sultana wato abinda Allah bai saukar da wata hujja ko dalili ba bihi ga wannan shirkar da za a yi dan ba inda Allah madaukakin sarki ya saukar da wani dalili ko wata aya da yace a yi shirka da shi wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun daga cikin abin da Allah ta'ala ya haramta shine ku fada akan Allah abinda ba ku da masaniya ku kaga nan wannan ayar musamman ta karshen nan musamman kuma gaban karshen tana nuna maka hadarin ka ce abu kaza haram ba dalili abu kaza halal ne ba ka da dalili yana daga cikin at-taqawwulu 'ala Allah bi ghairi 'ilm kira wa Allah ƙarya ba tare da ilimi ba to kaga waɗannan in ka kalli waɗannan nau'o'in abubuwan su ne Allah ya haramta alfasha wanda take ta fili da ta boye Allah ya haramta nau'in laifi ko wani iri ne Allah ya haramta zalunci sannan ya haramta shirka hada shi da wani abauta sannan ya haramta yi masa ƙarya kace ai Allah ya ce kaza Allah ya haramta kaza kuma ba ka da dalili Allah ya halatta kaza ba ka da dalili shine at-taqawwulu 'ala Allah bi ghairi 'ilm Allah ya kiyaye wannan malam yayi mana mabudin kunne da ita kuma gaskiya ayar kai tsaye tana da alaka da littafin da zamu karanta sai yace min mishkati annabawiyya al-khatima ga kuma wani abu da ya dosano daga hasken annabta wanda annabtar kuma ta karshe ita ce annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana malam zai dan tsakuro kuma wani wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min aqwalir rasul ma'ana min mishkatin nabawiyya al-khatima min aqwalir rasul sallallahu alaihi wasallam shi ma sai mana mabudin kunne da wani hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito shi hadisin nan mashahuri da ka san shi muna karanta shi tun muna yara ana koya mana a makaranta hadisi na shi da cikin arba'un an-nawawi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle halal a fili take inda abu halal ne to a bayyane yake wa innal harama bayyinun kuma haqiqa haram a bayyane take ita ma wa bainahuma sai dai tsakankanin su tsakanin halal da haram mushtabihatun akwai wasu al'amura masu rikici sai ka gansu suna ma gizo sun yi kama da halal sun yi kama da haram shine mushtabihat akwai abubuwan da clearly halal akwai abubuwan da clearly kuma haram ko sai kuma akwai abubuwan da suke su kuma kasanan da sai ga kama halal kama haram kenan al'amura uku ne ita halal din a fili take haram a fili take ba ta buƙatar sai an mata kuskure mako a halal da an ganta an san halalci haram ma haka sai dai kuma akwai wasu al'amura masu rikici manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ya'lamu hunna kathiru minan nas su waɗannan al'amuran ita halal a fili take cin abinci shinkafa da wake cin dan wake cin dankali cin kaza kaga duk wannan ayi abun nan ne ko amma shan giya zina caca sata wannan kaga haram duk wanda yake yin waɗannan ya san haram yake an fahimta aure ko ya san halal ne zina ko ya san haram ce kai sana'a halal ne ahallallahu albai'a Allah ya haramta ciniki ya halatta ciniki ka siya ka siyar ka ciri ba ka zo ka ciyar da iyalanka kai rufawa kanka asiri wa harrama riba kuma ya haramta riba kaga ashe albai'a ciniki a fili yake riba ita ma a fili take sai dai wa bainahuma umurun mushtabihat tsakankanin su ne yake samun wasu al'amura kuma su dan rikirkici kuma wayannan abubuwan masu rikici la ya'lamuhunna kathiru minan nas da yawa daga mutane ba su san su dan da yawa da mutane daga cikin mutane ba su san su ba baya nuna kuma akwai ƴan kadan da suka sani in an ce da yawa daga mutane ba su sani ba to akwai ƴan kadan su da suka sani da aka kuma su yawan in ba ku gane ba wani abu ya shige ma dubu shi yasa aka ce akwai malamai ka je ka nemi fatawa shin wannan abun malam na rikirkice na rasa wai shin halal ne ko haram ne ya za a yi to shi kai in ka ya rikice ma kila shi malam bai rikice mai ba zai fayyace mai ya ce halal ne ko haram shine la ya'lamu hunna kathiru minan nas da yawa da mutane ba su sani ba amma qalilu minan nas ya'lamun kadan daga cikin mutane su sun sani to tunda shubuha din nan abin da yake mai kama da halal mai kama da haram yanzu misali ana yawan ba da misali kazo zakai alwala sai aka ce alaga mata malam gongonayen nan guda biyu daya an yi fitsari a ciki yanzu kai da kazo a cikin gongonayen nan an yi fitsari wanne ne a ciki aka yi baka sani yanzu wannan ruwan gongonayen guda biyu sun ya zama ruwan shubha an fahimta ya zama ruwan me shubha saboda tabbas a guda daya an yi fitsari yanzu inda mutum a tsaye ɗaya ruwan aka yi masa fitsari kaga da kawo zai ce wannan aka yi masa fitsari wannan shine mai kyau yanzu ka ɗauki wannan kai alwala baka da matsala in kuma ka ɗauki wannan kai alwala kai ma ka san alwala ka baka alwala ba to amma yanzu matsalar an yi fitsari a ɗaya daga cikin gongonayen nan wanne ne baka sani to anan in ka koma fikihu ma za ka ga malamai sun yi ta maganganu wasu suka ce to abinda za ka yi ka ɗauki wannan kai alwala da shi gaba ɗaya sannan ka zo ka ɗauki wannan kai alwala da shi gaba ɗaya wasu kuma suka ce a'a kaga an shiga rikicin ko wasu kuma suka ce a'a in ka kamfato wannan ka wanke sai kuma ka kamfato wannan sai ka wanke ka kamfato ka kurfo wannan ka kurkura baki sai ka kurfo wannan shi ma ka kurkura baki dole a cikin su dai kai alwala da mai sarki an shiga rikici ko ba a shiga ba shine la ya'lamu hunna kathirun minan nas yanzu kaga wannan ya zama ruwan ya zama ruwan shubha to shi yasa sai annabi ya ba mu kaida in abi ya rikice ka hakura da shi yanzu da aka zo aka ce wannan a cikin gongonayen nan daya an mu fitsari wanne ne wallahi ba mu sani ba amma dai a ciki an yi fitsari guda da to yanzu gaba ɗaya sai ka cin tsirar da ruwan ya kade ba wani shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace famanittaka shubuhat istabara lidini wanda yake taka tsantsan yake kiyaye shubuhan aka ce mai abu akwai rikici a ciki to yake taka tsantsan daga yin wannan abun ko cin wannan abun istabara alidini ya kubuta da addininsa waman wa irdihi kuma ya kubuta da mutuncinsa waman waqa'a fi shubuhat amma duk wanda ya fada cikin shubha ce to tunda dai an ce dai kawai bari dauki guda daya a cikin alwalata kawai an bayyana kamar wani misali da ake bayarwa shi ma yanzu in kai dan farauta ne ko kuma bari ba da wani misali kuna sai da goro sai ka zo ka zazzage kwandan goron ka nan dan uwanka shi ma ko shin fada katan tamfal shi ma yazo ya zazzage nasa nan kuma goron naku duk iri daya ne akai kiran sallah sai ka tashi kai alwala ka shiga masallaci shi ma ya shiga masallaci kun da daga masallaci kawai sai ga wasu goruka tsakiya muzabzabina baina zalika la ilaha ulai wala ilaha ulai nawaye ga gorka tsakiya daga wannan suka gangaro suka zo nan ko daga nan suka gangaro suka zo nan ko wasu daga nan suke wasu daga nan yanzu wani yazo dan yana zuwa ya ci ana wani zai iya yiwa nasa ne in nasa ne innal halala bayyinu in ba nasa bane fa wa innal harama bayyinu to yanzu samun wannan rikicin yanzu ya rayu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk su duka sai su hakura da goran ko dai ai sadaka da shi ko kuma dai a ba wani wani eh ka wani goran ne ya rikirkitar kawai ni ba zan iya gane na bane shi ma ya kasa gane kawai dibi ya kai sabga ka da shi haka suka ce idan kai dan farauta ne karanka ka tarbiyantar da shi ka koya masa ambaton Allah sai kaga abun farauta sai ka ambaci sunan Allah kace ya kawo da ya ba abun farautar da gudu suna ta gudu suna ta gudu suna ta gudu can sai da suka yi nisa ka bi shi daga baya kawai sai ka je ka tarar da karanka da wani karan kuma dabbar da aka budin an kashe ta karanka ne ya kashe ko wancan karan da ba ambaci sunan Allah ba yanzu in karanka ne ya kashe kana da yaqini in ka ci innal halala bayyin da kaje sai ka tarar ba wani kare karanka ne kawai yayi galgala wannan dabbar kuma yana tsaye akan ta in ka dauko ka ci ka ci me ka ci halal da kaje sai ka tarar karanka wani kare da ya fi shi karfi ya maggurnani ya kora shi gefe shi wancan wanda ba a san me shi ba ba ambaci sunan Allah kansa ba shi ya kashe wannan dabbar in ka ci ka ci me ka ci mushe ka ci haram to sai kaje ka same su su biyan a gurin wanda ne ya kashe ta kaga ba ka da masaniya yanzu abinda za ka yi ko dai ka bar su su cinye tunda su ba halar da haram a kansu su karnuka ko kuma ka janye karanka ka tafi ka ka juya za ka tafi kawai sai wani mutum akan bushi ya ce wannan karan mai ruwan ƙasa-ƙasan nan shi ne ya kashe ta ina nan ina ganin su sai kuma aka yi sa'a naka ne kaga la ya'lamu hunna kathiru minan nasi kai kana cikin kathiru minan nasi amma ga qalilu minan nasi ya gaya ma cewa ga wanda ya kashe na fata an gane to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man waqa'a fi shubuhat saboda in kana fada cikin shubha har mutuncin ka wata rana sai ya zube an fahimta addinin ka ba zai kubuta ba dan zaka dinga shiga cikin haram baka sani shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka kiyaye ka ki shiga cikin wannan shubha ka kubuta wa man waqa'a fi shubuhat wanda ko ya afka cikin shubha ya ce ai kawai dai kawai shubha ce ai kawai bari waqa'a fil haram ko ya afka cikin haram in baka gane ba sai annabi ya bada wani misali sai ce kan ra'i kaman makiyayi ne yar'a haula al-hima yazo yana yin kiwo a shin gefen shingen mutane a gefen gonan mutane ba kai kada dabbobin su can cikin daji inda ba gonakin mutane ba su je su yi kiwo in sun ci ciyawa sun ci halal sai yazo ya sake su kusa da gonakin mutane yushiku an yarta afi kadan ya rage dabbobin su kiwo a cikin dabbobin cikin gonakin mutane ma'ana duk wanda yake cin shubha to dab yake da yaci haram kamar yanda makiyayin da yazo ya saki dabbobin su suke kiwo dab da gonakin mutane kiris ya rage su cin abin amfanin mutane to kai ma in kana cin shubha to zaka ci haram annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima haqiqa kowane mai mulki kowane mai mulki yana da gandu shine hima yana da wani guri shinge da kewaye ya ce wannan gandun sa ne a ciki za a dinga kiwata dabbobin sa ko dabbobin baitul mal ko wani abu mai kama hada haka ala ku saurara wa inna hima Allah haqiqa shingen ubangiji maharimu shine abubuwan da ya haramta in yace ya haramta kaza to shinge ne kar ka shiga tilka hududullahi fala ta'taduha amma me zai taimaka ka dinga kiyaye halal saboda halal da haram din nan su ne asalin musiba da zarar mutum yana ya fada yana cin haram to ya rushe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara wa inna fil jasadi mudga a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idza salahat idan ta gyaru wannan tsoka ta zama tsarkakakkiya ta zama mai kyau salahal jasadu kullu to dukkan jiki ma ya tsira dukkan jiki zai kyau wannan tsokar ta ciki tana gyaruwa to hannu zai gyaru fuska za ta gyaru kafa za ta gyaru dukkan jikin dan adam zai gyaru وإذا فسدت إذا كما ولن سوكا تباتي فسد الجسد كله تو دكان جكين دان ادم يا باتي ألا الله ce ku saurara ku ji wahiyal qalbu wannan tsoka ba wata tsoka bace ita ce zuciya ita take ziga ka kai haram din ita ce in ka fi karfin ta kuma sai ka tsaya iya halal hadisi na karshe wanda zamu tsaya akai ar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fima yarwihi ar rabbihi azza wa jal zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ruwaito hadisi daga ubangijinsa mabuwayi da daukaka yace إني خلقت عبادي حنفاء قل لهم الله تعالى يتي أصلي ناهل تبايينا غباكي إنسو حنفاء حنفاء أما سفسروا ليديا كودي حنفاء مسلمين كو حنفاء طاهرين من المعاصي حنفاء مستقيمين حنفاء منيبين لقبول الهداية وندى أنفا سراشدا حنفاء Allah ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni haqiqa ni khalaqtu ibadi na halicci bayina hunafa muslimine gaba da yansu wannan gaishe ya zama arne daga bayin kaga sai ka koma asalin hadithin kullu mauludin yuladu ala alfitra ko kuma na halicci bayina zahirina min alma'asi tsarkaka ku daga aikata zunubi sai daga baya mutum yake lalacewa zuciyarsa ta yi dauda ta yi tsatsa ya fada cikin sabon Allah amma asali Allah ta'ala ya halicci bayan sa gaba ɗaya tsarkaka daga zunubi ko kuma Allah madaukakin sarki ya halicci bayan sa masu tsayuwa akan tafarkin daidai ba sa karkacewa ko kuma Allah madaukakin sarki ya halicci bayan sa masu komawa zuwa gare shi ta hanyar karɓar shari'a wannan dai ana kiran duk wannan zaka kira shi da hunafa asali ke wa innahum haqiqa su bayin nawa atatuhum shayatin shaydanu ne suka dinga zo musu fajita latkum an dinihim suka kawar da su gabarin addinin su shi Allah ta'ala da ya halicci kowa musulmi ya halicce shi kowa kintsatsai ya halice shi kowa tsarkakakke daga barin zunubi ya halice shi shedan ne da shida mataimakansa suka dinga zowa bil adama suka dinga zowa mutane suka dinga zowa bayin Allah suka yi kokarin tafiyar da su suka kawar da su daga waccan shari'a daga waccan musulunci daga waccan tsarkin da Allah ta'ala ya musu Allah ta'ala ya ci gaba da cewa haramtu alaihim na haramta wa bayina ko kuma wa harramat alaihim shaydanin can su suka dinga halattawa bayina ma ahalaltu lahum suka haramtawa bayina abinda na halatta musu wa amartuhum an yushriku wa amaratuhum kuma su shaydanin can ne suka dinga umartar bayina an yushriku bi da su dinga yin shirka da ni ma lam unzil bihi sultana ga abinda ban saukar da wata hujja ba game da shi kaga wannan hadithin shi ma yana gaya maka asalinka daga baya duk wanda ya lalace daga baya ya lalace amma Allah ta'ala ya halice mu hunafa shedan ne da Allah ta'ala ya debe musu albarka ya la'ance shi ya kore shi daga rahama to alƙawarin sa yake ta cika ki ta zuwa yana yi wa mutane dauki daidai shi yasa mutane Allah ya ce halal su kuma su haramta Allah ya haramta su kuma su halalta Allah ya ce ayi tauhidi su kuma shedanu suka sa mutane suka dinga shirka rawahu muslim fi sahihihi an iyad bin himar wannan hadithin imam muslim ya ruwaito shi a cikin sahihin littafin sa daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam iyad bin himar wanda kuma akan wannan hadithin insha Allah za mu tsaya abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik